ta da aminci tabbata a gare shi ala abi saif mun je wurin abu saif wato ni da annabi mun je wurin mutumin da ake kira abu saif wani makeri ne a cikin madina wa kana zairan li ibrahim alayhi salam zair mace mai shayarwa haka mijinta ma ana ce masa zair asalin zair a larabci a cikin larabci idan ka duba kamus ana amfani ne dangane da raƙumar da take tausayin dan da ba nata ba sai a ce za'aratin naqatu bi ma'ana atafat ala ghairi waladiha raƙumar da ke tausayin wani dan da ba nata ba to shine sai aka kamanta mace mai shayar da dan da ba nata ba da wacce raƙumar mai jin tausayin dan da ba nata ba to kuma sai aka mayar da mijinta shi ma zanto kamar shine mai shayarwa din dan ita wannan matar ita kadai ta saman wa kanta wannan maman ko a sanadiyar zamanta da miji sai zanto kamar shi ma mai shayarwa ne ina fatan kun fahimta to ki wato Ibrahim lokacin da aka haife shi dan Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan matan Madina sun rinka takara kowace tana son ita za ta karbe shi a matsayin mai shayar da shi to shine dai matar Abu Saif din nan ya kasance ta dace ita aka bai wa dan to yana nan haka Annabi kan kai ziyara wurin har lokacin da ya kama cutar da ta ajaliti to shine lokacin Annabi zai tafi sai kira Anas dan Malik ce zo mu tafi suna tafiya kan hanya Abdurrahman bin Auf ya gansu suka tafi to shine har ɗaya daga cikin su ko Anas bai ko Abdurrahman bin Auf ko dai wani sahabi na manta kafin su je gidan Abu Sa'id to shine ta buja bijin su a makera gidan ya turnuke da hayaki to wani sahabi dai to yanzu ga Annabi zai je makera da hayaki sai ya garzaya a guje cewa Abu Sa'id dan Allah kashe wuta ga Annabi ne yana zuwa sai da zo hayaki ya dami Abu Sa'id da yaji labari ya masa shi ma ya kashe wuta aka gyara waje dan taran Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai wannan zaka wannan hadisin a babin girmama bako idan bako zo duk abin da zai bata masa sai ka gyara kar ya gani ko kar ya taka ko kar ya ji to Anas dan Malik ke cewa da kalna ala abi saif mun shiga wurin abu saif wa kana zairan li ibrahim alaihi salam shine mijin matar da ke shayar da ibrahim alaihi salam fa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibrahima sai an rubuta da mutum tabbata gare shi ya karbi ibrahim faqabbalahu yasmbate shi wa shammahu ya kuma sansana jikinsa yasmbate shi ya sansana jikinsa to yanzu wannan hadisin ina dangantakar wannan wurin da can inda muka kafa hujja aka kafa hujja da shikenan wajen sumbatar mayyit to ai yanan bai riga ya mutu ba yana cikin cutan ajali ne amma annabi ya karbe shi ya sumbace shi waɗansu sun kafa hujja da wannan hadisin to a wannan ma yana ko ba wancan na baya wannan na karfafa maka cewa ka iya sumbatar amma mace shi kace ai wannan bai riga ya mutu ba sai ka ce eh amma yana dab da mutuwa ne annabi ya sumbace kamar da hadisin jinnu na annabi na aje shi ko ma tun yana hannun annabi sai ya mutu to shikenan abin da yake kusancin mutuwa na karban hukuncin mutuwa kaga suka ce abin da yake dab da mutuwa daidai yake da mutuwa tunda suka ce idan mutum na dab da mutuwa idan yayi wasiya ba a karba in yayi kyauta ba a yarda dan saboda jin tsoron kila yana son yayi kyautar nan ne dan ya ga zai mutu yana so ya ragewa magada wani abu da ya kamata su samu na gado ai yanzu ba tashi bace ba shi yasa kuma annabi ce in za ka yi sadaka kai tun kana da lafiya anta sahihun sahihun taksal faqara wa ta'mul al-ghina in za ka yi sadaka ka bayar da ita tun kana da lafiya kuma lokacin da kake jin zafin ruwa lokacin ya kamata ka bayar lokacin da kake jin tsoron talauci kake son ka zama hanshakin mai kuɗi lokacin zaka dauki abin ka bayar ta fulada yace kar ka bari har sai lokacin da kake dab da mutuwa sai ka ce isli fulanin haza wa li fulanin haza wa sai ka kusa mutuwa sai ka ce kaza abawa ne kaza abawa ne yace wa ai ya riga ya zama na wannan tun kafin ka fada yanzu yusikum billahu ya auladikum lil dhakari mithl hadha wa sai kenan halin da yake dab da mutuwa daidai yake da halin ne halin mutuwa shine yake cewa annabi ya karbe shi ya sumbace shi ko thumma dakhalna alayhi ba'da zalika sannan daga baya muka sake komawa muka shiga wa ibrahim yajudu bi nafsihi alhalin ibrahim wato yana tunkudo ransa wato kamar shine yake tunkudo ran bayan mala'ika ne ke zaro da daidai lokacin ana zaro ransa daga jikinsa fa ja'alat ayna rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tazrifani
sai idanun annabi sallallahu alaihi wasallam suka rinka zubar da hawaye fa qala lahu abdurrahman ibn auf sai abdurrahman ibn auf yace da annabi wa anta ya rasulullah yanzu har kai ma ya ma'aikin Allah sai dan suka ce to me yasa ya ce wa annabi haka sai aka ce ya saba da hadisan da yayi shaji annabi na tabbai mutane hakuri yana cewa ai hakuri to shi yanzu rashin hakuri kenan kuma yayi tun daga shari'a idanun su suna zubar da hawaye shin wannan na nuna rashin hakuri ne ko yana nuna me shi yasa shi a fahimtar Abdurrahman ibn Auf kuka yana nuna rashin hakuri kai kuma ka saba kana umarcen mu da hakuri to yanzu ka umarce mu da hakuri kai kuma ka rinka yin kuka ya ma'aikin Allah a fahimtar sa rashin hakuri ya kawo ka sai annabi zai ture masa fahimtar sa ba rashin hakuri bace har yanzu ina umarni da hakuri sai ce fa qala sai annabi ce dai ibn Auf ya kai Abdurrahman dan Auf innaha rahma wannan ba rashin hakuri bane tausayi ne
akwai wanda tsakanin tausayi da rashin hakuri wannan tausayi ne thumma atba'aha bi ukhra sannan yabibice ta da wata to yabibice wacce da wacce ai atba'a dam'atul ula bi dam'atin ukhra sai yabi hawayen farko da hawaye na biyu kun fahimta wadanda suka ce ai atba al kalimatul ula bi kalimatin ukhra yabi kalmar farko da kalma ta biyu yanzu hawayen farko shine yace za'alat ai nar sallallahu alaihi wasallam tazrifani to bayan ya gama magana kuma sai ya sake kawo wani hawayen kuma daban bayan wancan na farko wadanda suka ce a'a kalma ai kalmar da yace ya kai Abdurrahman da Auf innaha rahma wannan rahmat kaga wannan kalmar farko kenan ko thumma atba'a hadhihi ukhra sai ya biyo ta da wata kalmar ta biyu fa qala yace me innal ayna tadma'u
an fahimta ko lalle ido na zubar da hawaye wal qalba yahzanu lalle zuciya tana nuna damuwa wala naqulu illa ma yurdi rabbana amma ba abinda zamu faɗa sai abinda zai yardar da ubangijinmu a wata riwayan illa ma yarda rabbuna sai abinda ubangijinmu zai yarda da shi wa inna bi firatika ya ibrahimu lamahzunun lalle mu dangane daga mu dangane da rabuwa da kai ya ibrahim muna damuwa kan kware da gaske to da haka aka ce wannan hadisin bai ture hadisin hakuri ba hadisin hakuri bai hada yin kuka ba kuka hukuncin sa daban shi kuma hakuri ko rahama wato hukuncin sa daban ya halatta kai kuka dan saboda nuna rahama dan saboda nuna tausayi dan saboda tausayawa yaron zai rabu da kai an gane ku ko kuma ya hakuri saboda ka mika al'amarin ka zuwa ga Allah cewa yadda ya baka to kuma yadda ya kwace ma wannan zai iya baka wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi da Muslim wal Bayhaqi bin Hawzi
ka duba abin da ya gabata wato a can cikin hadisan baya ya kawo hadisin da ya kamata shi
to a nan gurin akwai sauran abubuwa da malamai ke tsuntsuntowa cikin hadisi da yake cewa thumma atba'aha bi ukhra sai ce innal ayna tadma'u wal qalba yahzanu wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya ibrahimu lamahzunun yanzu ibrahim yana yaro dan jariri yana cikin rashin lafiya har ransa na gab da za a zare ta amma annabi ya fuskanci shi yana yi masa magana tunda wannan magana ta bi yanzu da shi yake innal qalba innal ayna tadma'u wal qalba yahzanu wala naqulu illa ma yurdi rabbuna illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya ibrahimu lamahzunun shine aka ce yaya zaka sauranta cewa mutun ya rinka magana ga jariri dan wata 18 katal wanda ma baya fahimtar magana watan su 18 katal ya rinka yi masa magana ga kuma yana cikin halin rashin lafiya ga kuma yana cikin dab da za a zare ransa kin zai iya fahimta ma me annabi ke faɗa ko kuma wannan magana da annabi ya faɗa lalle ba da shi yake ba da wani yake ina fatan kuna fahimta da ke to sai aka ce wannan maganar da annabi ya fuskantar da ita da Ibrahim ba da Ibrahim din yake ba da waɗanda suke wurin yake amma yana musu magana ne a fakarke daidai da fadin Allah ta'ala da yake da annabi la taj'al ma'allahi ilahan akhara fatakau da mazmuman makhzula wala in ashrakta la yabatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin. Ai Allah ya san annabi ba zai shirka ba, amma sai in har kai shirka aikin ka zai rushe kuma za ka kasance cikin tababbu. To dan me zai fada masa bayan ya san ba zai ba? Yace karka sanya wani abin bauta tare da Allah sai ka zanto tababbe, ka zanto magaskanci. Ai ya san ba zai ba, amma yake fada masa ka dan me yasa? Za ka ce wannan maganar da ɗaya daga da ɗaiɗaikun al'ummar annabi ake ba da shi ake ba, sai dai an yi maganar ne gare shi dai shi ya isar musu, ba wai dan ta shafe shi ba, wannan su ta shafa, amma shi mai isarwa ne, tunda su ba su da matsayin yadda kowa zai masa Allah, kowa Allah zai masa magana shi da shi. To shi ne sai Allah ya zuro magana ta fuskar annabi dan ta kai zuwa gare su. Kamar kai ne lokacin da kake noman rani, lokacin da kake ɗebo ruwa kake zubawa a mazrari yake tafiya ko har yaje ina inda shuka take. Ai wannan magudanar ruwa ba ita kake shayarwa ba, kana shayar da me shuka, amma ta hanyar wannan. To da haka wannan magana da annabi yake magana ba da Ibrahim yake ba, yana magana ne da Sa'ad bin Rahman bin Auf da kuma kowane ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun al'umma, cewa dai ya halatta idan an yi maka mutuwa idanunka ya zubar da hawaye, ya halatta idan an yi maka mutuwa zuciyarka ka ɗauko ta bugu ko kuma ta yi damu, amma duk da haka karka yadda ka faɗo wani abu sai abin da Allah ya yadda da shi. An fahimta ku? Al-Khamis, hadisi na biyar, an Abdullahi bin Ja'far radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama amhala ala Ja'farin salasan an ya'tiyahum thumma atahum fa qala la tabku ala akhi ba'da al-yawm. Wannan hadisi na biyar an karɓo shi daga Abdullahi bin Ja'far, Ja'far kuma ibn Abi Talib, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zai rinka tashi da fuka-fuki guda biyu cikin aljanna. Yana da fuka-fuki ne zai rinka tashi da su cikin aljanna, shi Ja'far bin Abi Talib, shi Ja'far Sadiq. Shi ne lokacin da aka buɗe, tun lokacin da aka tafi hijira zuwa Habasha, kafin hijiran Madina fa, tun da ya tafi hijira zuwa Habasha sai ya zauna a can gurin yana ta karantar da mutane addini gurgurda abin da ya sani. Bai dawo Madina ba sai a shekara ta bakwai, bayan ma an yi hijira Madina da shekara bakwai, sannan ya dawo daga Habasha ya dawo Madina. Da ya dawo Madina, kaga ya yi shekara bakwai a garin da ba nashi ba, a ƙasar da ba tashi ba, don cikin Afirka ne, shi ko ya saba da can tsibirin Larabawa, launin mutanen ba nashi ba, komai ba nashi ba. Yanzu ya dawo, inda ma'aikatan gwamnati ne ya dogoro wannan tafiyar, ya dawo me ya kamata a yi masa, sai a ba shi hutu ko? Amma yana dawowa ranar da aka buɗe Khaibar, sai kuma annabi ya naɗa shi zanto cikin jagoran da za su yaƙi Romawa, aka sake harba shi wani gari. Aikin sahabbai kenan, da aka ce musulunci shi aikinsa ba a huta ba, har sai lokacin da aka zalile sannan za ka huta. Yi kawai ake, sai dai irin lafiya ta kama ko wani uzuri ko gajiyawa ko laulayi, amma ana lafiya ba saurarawa aikin musulunci. Haka ake son kowa ya yi, da mai kuɗi da malami da wanda yake mai yi da ƙarfinsa, kowa haka ake sai gurgudun halinsa, don ko ba ka cewa sai unwa ne ya yi zan yi, gurgudun yadda kake da shi za ka yi. Shi ne lokacin da ya dawo an buɗe Khaibar a rannan, sai annabi ya ce to ni ban ma san ba da me zan yi farin ciki. Abi fathi khaybarin aw bi qudumi Ja'far, yani bi fathi khaybara aw bi qudumi Ja'far, shin zan yi farin ciki ne an buɗe Khaybar garin Yahudawa ko kuma da farin cikin dawowar Ja'far, wato ban san da wanne zan yi farin ciki. To kuma wannan yakin da aka tura shi, to uku dama aka tura, aka ce shi shugabanci yakin da wato Zaid bin Harisa da Ja'far ibn Abi Talib da kuma Abdullah ibn Rawaha. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa sahabban da ya tura, yace yanzu shugabanku da nuna muku shine Zaid bin Harisa, yace fa in kutila fa Ja'far ibn Abi Talib, fa in kutila fa Abdullah ibn Rawaha, fa in kutila fal yakthar al muslimuna man sha'u. Shugabanku da yanzu shine Zaid ibn Harisa, in an kashe shi to sai ku koma karkashin jagorancin Ja'far, in an kashe shi sai ku koma karkashin jagorancin Abdullah ibn Rawaha, in an kashe shi to ko musulmi su zaɓan wa kansu wanda za ga dama. Sahabbai ko suka tuka suka tafi Rome, kasar Romawa, aka je aka ringa gwabza yaki, sai ko aka kashe Zaid bin Harisa ya yi shahada. Kafin ya faɗi tuta tana hannunsa, Ja'far bin Abi Talib ya kashe ta. Shi ma ya kashe ta, yana cikin yaƙi, shi ma ya yi shahada. kafin kisa ta fada daga hannun shi wato sai Abdullahi ibn Rawaha ya kace ta. Abdullahi ibn Rawaha na tare da kuma duk wannan abu wani ikon Allah annabi na zauna a Madina shi da sabon da fuzbe ba yana fada musu to ga Ja'far sun da tuta amma ga Zaid ibn Harisa da tuta amma ga kina an gama da shi to yanzu Ja'far ya dauka yanzu Ja'far ga kina an gama da shi to shikenan yanzu Abdullahi ibn Rawaha ta koma hannunsa da gama da Abdullahi ibn Rawaha tuta na dab da faduwa sai ga Khalid ibn al-Walid yau wata wasu yi cikin tuta sun yadda ya tara dukkan al'ummar musulmi suka tara a karkashinsa bai riga ya ci gaba da yaƙi ba sai da suka ce gaba ɗaya sun yadda shi ne shugaba tun da annabi ya ce ku zaɓa wa kansu wanda ka dama suka ce mun naɗa ka tun da ka kashe mun naɗa ka ja a ciki haka aka ga ka tafi Allah ya ba da nasara a wannan yaƙin har suka dawo kenan lokacin kaga su Ja'far ya riga ya yi shahada yanzu mutanen gidansa kenan suna cikin takeici shine wannan hadisi yake cewa shi Abdullahi dan gidan Ja'far ke hikaito shi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama amhala ala Ja'farin annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi jinkiri ya jinkirtawa iyalan gidan Ja'far salasan shi ta rusa kukan su har kwana uku bai hana su ba ana ta kuka har tsawon kwana uku yace ba zai zo ba sai bayan kwana uku salasan an yatihum ba zai zo ba sai bayan kwana uku sun matahun da kwana uku suka wuce sai ya zo faƙala ya ce da su la tabku ala akhi ba'da al-yawmi daga ukar ku ƙara yin kuka don mutuwar dan uwana shikenan kwana uku ya riga yi sai wannan ke nuna halattun kwana halattun kuka daga lokacin mutuwa zuwa kwana nawa zuwa kwana uku ne ya ce la tabku ala akhi ba'da al-yawmi la tabku ala akhi ba'da al-yawmi shi yasa sai waɗansu suka taƙaice jana'iza ai ta'ziya da kwana uku suka ce a cikin wannan kwana ukun ne ake yin ta'ziya dama ta'ziya shine wato baiwa mutum hakuri dangane da mutuwar da aka yi masa in kwana uku suka wuce shikenan lokacin ta riga ya wuce saboda menene abin da ake yin ta'ziya ban hakuri yanzu shi an ce duk wani kuka da zai yi ya riga ya tanadi shi gama cikin kwana uku to bayan ya riga kwana uku sun wuce sai waɗansu suke ganin ma in yanzu ka zo kana masa ta'ziya kamar kana tuno masa ne zai kare wani kukan kuma annabi ya hana shi wai sai dai ka kyale shi kawai haka waɗansu malaman suka ɗauka tun dai kwana uku ta wuce ka kyale shi kawai sai dai kai addu'a ga mu ko in kun gama da shi kai Allah ji kan wani dama kar ka tsaya da bashi hakuri ashe wani ya cika kai ainihin rannan ma gabo a kuma ta ta karshe daga cikin dana ka tsaye yanzu kana tuno masa ke an rana ka za ta karshe muka haɗu ya ɗago mu hannu ne kaza ai mun haɗu wuri kaza yanzu kana ta tuno abubuwan da zai sake tuno masa baya ya sake yin kuka kuma an hana shi to sai suka ce inda kun haɗu sai dai ka addu'a kan Allah ki kan wani da ya aka ƙara ji da hakuri har ma kila sai ɗauka kila ka masa ta'ziya shi ne ya manta in ka wayan ce ta irin wannan ya aka ƙara ji da hakuri Allah ki kan su da gafara yake da an riga an musu amma idan ka tsaya za ka ci ta wani kuma sai a ji wata hakuri yanzu a ce kaza ai ni ban samu damar zuwa ba sai yanzu yanzu sai ka tuno masa abin da ya wuce ba ina ba ta goma yi ta to da haka annabi ce la tabku ala akhi ba'da al-yawmi daga yau kar ku ƙara yin kuka dangane da abin da ya shafi dan uwana a hadisin da Nasa'i ya ruwaito lokacin da aka ce suna jin suna kuka sai annabi ya tura wanda ake ce je ka hana su in ji ni ya dawo yace amma kin Allah na hana su sun idinawa har yanzu ma san ki kuka suke yace sake koma ka hana su ka ce in ya sake zuwa ya hana su kai yace har yanzu ba su dana ba makin Allah yace dauki kasa ka watsa musu a fuska kace ka sake kuka umtu ala wajhihi ala wujuhihi musturab to ga jara annabi sallallahu alaihi wasallam yaji da kanshi da yaga ba su dana ba a wannan ruwayan yace da gawo karku karin kuka dangane da dan kowanne wannan wanda aka halatta din shine aka hana tsaya iyakacinsa kwana uku dama wancan naraki ai ko lokacin da aka mutu ba yadda kai wancan naraki ba tun farko ba a halatta maka shi ba shi tun farko haramun ne ya jama'a kukan da ake yi wanda ke dauke da sauti da kuma faɗin waɗansu kyawawan ayyuka na mamaci Allah sarki wane mai mun kaza mai yi mun kaza yayi kaza wannan ko daga lokacin mutuwarsa dama haramun ne a yi shine anniyaha, haramun ne wannan ayyuki. Amma wanda yake kukan da baya dauke da sauti sai dai hawaye da kaduwar zuciya, babu wani sauti, babu wani harbowa, to wannan ya halatta ayyuki. Shi ma iya kasanta kwana uku, in kwana uku suka wuce shi ma kuma lokacin sa ya wuce, ba za a sake ba. Kun fahimci wannan matsalar da kyau? Dan kar ku hada baban biyu. Wannan hadisi rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa isnaduhu sahihun ala shartu Muslim. Abu Dawud da Nasa'i suka rawaito shi, kuma hadisi ne kyakkyawa akan sharadin Muslim, a sahihi akan sharadin Muslim. Wa akhrajahu Ahmad bi atamma minhu. Imam Ahmad ya rawaito shi da riwayan da tafi wannan cika da tsawo. Wa sayati lafzuhu fi ta'ziya, malai ce lafazin su zai zo a cikin babin ta'ziya a nan gaba insha Allah ta'ala. Yanzu mun gama magana akan me? Akan ma ya juzu lil hadirina wa ghayrihim, ko wato dai ya halatta mutum a buɗe masa fuska. Amma wannan buɗe fuska mun ce lokacin da aka lullube shi da mayafi, waɗansu ma sun ce ai har lokacin likkafani, ko da an yi masa likkafani sai wani ɗan uwansa ya zo daga nesa, ko kuma wani dai abokin arziki ya ce yana buƙatar ganin sa, ya halatta a buɗe masa fuska ya gani, ya halatta ya sallaci. In ko bai nema ba, wannan halatti ne, ba umarni aka yi ba. Kar ka je kana cewa sunna ne a buɗe maka shi sai ka sumbace shi sai ka yi kuka a wajen, a'a, ana maganan halatti ne in an yi ba a yi laifi ba. Kun sa akwai bambanci tsakanin abin guda biyu, to da dama mutum na ba da fatawun yi sai abu kaza halal ne, sai wani zai sai abu kaza sunna ne. Kamar wani ɗan uwa, akwai waɗansu hadisai da suke nuna cewa idan mutum ya kasance ya mutu, idan an je saka shi cikin kabari, abinda ake so mustahabbi ne a samu mutumin da bai sadu da iyalinsa ba a daren da ya gabata, ya kasance shi ne zai sa shi cikin kabari. Amma in ba a samu wannan ba, kowa sa shi yake nan, babu wani laifi. To kaga yanzu wannan mustahabbin yanzu duk mutum 100 ina jin da wuya ka samu uku da suka san shi. To sai da aka je makabarta a dauko wace za a sa, sai ce jama'a jawai bai sadu da iyalinsa ba. Gaga irin wannan akwai tafiya a ciki kwarai da gaske, saboda haka sai mutane sai kasa fahimta shi. Yanzu abin da yake so koya musu ba za su taɓa fahimta ba. Amma inda tsaye inna alhamdulillah har ya jawo hankalin mutane, ya magana akan mutuwa da abin da ake fuskanta, duk ya kaɗa hankalin mutane, kowa ji kamar shi ma yanzu a saki, sai kuma ya gangaro a hankali a hankali. Da an bayan mutum ya mutu kuma ka halal ne kaza, halal ne kaza, sunna ne kaza, mustahabbi ne kaza, har sai ka shigo da wannan cikin ruwan sanyi zalin alin, sai ka shigar masa cikin ta. Amma kawai sai ta ce zai ba da doka, sai mutane sai kasa fahimta shi, shi ma ya kasa fahimta su. Abu na gaba, ma ya jido ala karibul mayyit, me abinda yake wajibi bisa ga makusanta na mamaci lokacin da mutum ya cika, me abinda yake wajibin su, abinda ya wuce abinda yake ja'izi ne gare su ko waninsu, ko wannan ko abinda yake wajibi ga bisa ga waɗanda suke makusantansa. ويجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته أمران. يا واجب أبو ساقمك سنتم ممتي لوك سند الأبار الموت وسيجي جليسو أمران. الأمر قدابيني كي واجب أكنسو. الأول أبو نفركو الصبر والرضا بالقدر. متن يها قولي يكما يدد أبند ألا يقدران متوى لقوله تعالى سبور فجنس تعالى. Da yake faɗa cikin hadisi sai cikin aya ya ce wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqatin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin alladhina idza asabat-hum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika 'alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika hum al-muhtadun. Allah madaukaki ce wala nabulu wannakum, lalle wallahi za mu jarrabe ku bi shay'in min al-khawfi, da wani abu na tsoro. A kurin ka dardarɗin zuciya, ko tsoron barawo, ko tsoron azzalumin sarki, ko tsoron azzalumar gwamnati, ko dai tsoron wani abu wanda mutum zai ji tsoro. Duk abin da zaka ji tsoron shi kafin ya faru gare ka, wannan nau'i ne na jarraba da Ubangiji ke jarrabar ka da shi. Ko tsoron talauci, ko tsoron ana cikin wata rashin lafiya kana jin tsoron kar su ta kama ka, kaga wane ya kamu, wane ya kamu, ko ka ta kama ɗanka, duk wannan nau'i ne da Ubangiji ke jarrabar mutum. to lokacin da wannan ta zo sai ka hakurce ka rinka zuwa zuciyarka guri ka ko miƙa al'amarinka zuwa ga Allah cewa ba abin da ya same ka sai wanda Allah ya kaddara. Za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro walju'i ko yunwa, za mu jarrabe ku da wani abu na yunwa wa naqsin min al-amwali da kuma tawaya na dukiya. Jarinka ka ga yana yin ƙasa a makon da yana yin sama. Wal anfusi ko tawayan rayuka, to shine tawayan rayuka din nan wadannan suka yi masa fassara cewa ma'ana ka rasa wata gaba ta jikinka, ranka ya tawaye kenan. Ka rasa hannu ko ka rasa yatsa ko ka rasa kafa ko ka rasa ido, wannan tawaya ce wanda aka yi maka gangan jikinka. Wadannan suka ce naqsun al anfus anan gurin shine mutuwa. Mutuwar da ko mutuwar mahaifi ko mata ko wani aboki ko na makamancin wannan. Wasu marati, sannan za mu jarrabe ku da tawaya na ƴaƴan itace ko amfanin gona. Allah ce wa bashir sabirin, ka yi bishara ga waɗanda suke masu haƙuri. Su wane ne masu haƙuri? Allazina idza asabatuhum musibatun, su ne waɗanda idan wata musiba ta same su kalu sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, lalle mu mallakar Allah ne. Allah mu anan ta cikin lillahi lamul mulki, lalle mu mallaka ne na Allah, shi yake ganin dama ya tafiyar da wannan ko ya zo da wannan. Wa inna ilaihi raji'un, lalle mu zuwa gare shi mu masu komawa ne ba makawa. To waɗanda za su faɗi wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hadisi ya kara musu, yace ko mutum sai ce Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma ajurni fi musibati, ya Ubangiji ka bani lada a cikin wannan musibar da ta same ni, ta tawayan dukiya ko ta tawayan rai ko ta rashin lafiya ko ta tsoro da nake ji. In gaban ka ya fado na abu da sai ka ce ya Allah ka sa wannan sanadiyan samun lada ne, kar tsoron ya tafaka. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah ka bani lada cikin wannan musiba da ta same ni. Wa akhlif li khairan minha, ka kuma gadar min ka maye min gurbi da abin da yafi alheri. In wani abu ka rasa sai ka ce Ubangiji mayar min gurbi da abin da yafi alheri. A abin da Ummu Salma ta yi ta faɗa kenan, ko lokacin da Abu Salma ya faɗa mata ce ga abin da Annabi ce, duk wanda musiba ta same shi ta faɗin wannan. Bayan Abu Salma ya mutu sai take ta faɗin wannan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yanzu ta yadda da faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ta yadda da sakamakon da Allah ya faɗa na ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma, ta yarda kuma da cewa ulaika humul muhtadun, ta yarda da cewa wannan shine sakamakon. To amma yanzu abin da ya rage take shakku, wa akhlif li khairan minha, ya Allah ka mayar min da abin da yafi alheri. Sai take cewa to yanzu kuwa za a bani wanda yafi Abu Salma, za a iya canja min da abin da yafi Abu Salma. Amma dai bata gushe ba, tun ka gaske da Annabi ne ya faɗa, lalle za a iya canjawa. Amma dana sanannin waye wannan a bayan duniya wanda zai yafi Abu Salma? Dan ita ko a mafarki bata taɓa tsammanin a ce Annabi zai nemi aurenta ba. Tana cikin haka sai Annabi ya aiko yana neman ta da aure sallallahu alaihi wasallam. Waya ko ya zo ya sallama wajenta, tana cikin markaɗe ko tana cikin kulli, za ta yi gurasa. Ta kace ga Annabi na sallama, sai ce mata wanke hannunta, sai ta shimfiɗa masa baƙin gefe guda. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata maganar neman aurenta, ta ce to ai tana da matsaloli guda uku. Matsala ta farko tana da yawan shekaru, ta kwan biyu. Matsala ta biyu kuma tana da ƴaƴa. Ta san waɗansu ba ta so a je gidan shi da agola, baya so a je gidan shi da agola. Matsala ta uku ta ce tana da tsabagen kifi da yawa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalan shekaru wannan ni ma ai na dan kwan biyu ba na yau bane ba. Amma matsalan abin da ya shafi ƴaƴanki kuma ƴaƴana ne. Daga lokacin da aka daura aure ai kenan. Kamar ƴaƴana suke, dan haka ma aka haramta mutum ya auri agorarsa ko? Ai kenan magana ta kare. Matsalan yawan kishi ku, to zan roƙo miki Allah ya rage miki. Annabi bai ce ba ta fiyar da shi gaba ɗaya, cewa a rage. Saboda yana da muhimmanci, yana da ranar sashi kan sashi. Ai babu wani abu a duniya face suna da amfani, sai dai ka ga cewa da amfanin da sharrin wannan yafi yawa. Lokacin da sharri yafi yawa sai shari'a ta haramta. Amma yin amfani yawa, to wannan ɗan sharrin da ke ciki ko ɗan kaɗan ne sai a haƙura da shi saboda ɓangaren amfanin. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, kaga wannan ta samu gaskatuwar wannan aya da gaskatuwar wancan hadisi. Cewa duk wanda wata musiba ta faɗe shi ya same shi, ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah ce waɗanda wannan kenan halin su, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma, lalle irin wannan akwai salawatun min rabbihim, ma'ana akwai wani akwai wadansu salatai na musamman da za su samu daga wajen ubangijin su, wa rahama, da kuma wato rahama ta musamman daga wajen ubangiji. Wa ulaika humul muhtadun, sannan waɗannan su ne shiryayyu. Kaga an ambaci ababai guda nawa da za su samu a nan cikin aya guda uku, salawatun min rabbihim da kuma rahama da kome, ulaika humul muhtadun. Shine Umar dan Khattab yake cewa madalla da kayan laftu guda biyu, madalla da duriya bayan kayan laftu, kasan kayan laftu guda biyu shine kasa ko ta abin nan ko buhu guda biyu, ɗaya daga gefen dama ɗaya daga gefen hagu a bayan rakumi ko a bayan jaki, kayan duriya kuma ka ɗora wani a tsakiya wanda shi baya da wannan. Yace madalla da kayan laftu da duriya, inji Umar dan Khattab, abki kayan laftu da duriya shine salawatun min rabbihim wa rahama, menene duriya kuma? Wa ulaika humul muhtadun. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سننكم جاء حديث أنس بن مالك الله شكاري جاء دريسي ينسي ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أتقزوا يشوتي وجمون كبري يوتي تجمون كبري يسيسا موتمتي وهي تبكي تنفوكا أوجه saboda sun suka ce wannan ya nuna halaccin mace ta je ziyarta makabarta kenan, daidai wannan wurin ya nuna halaccin mai mace ta iya ta ziyara na makabarta, tun daga shi annabi ya wuce wata mace tana girgin wani kabari ta biki tana kuka a wajen. To idan aka ɗauki wannan sai wadansu suka ce za ka yi da hadisin da annabi ya ce la'anallahu zuwaratul qubur, Allah ya la'anci masu ziyartar kabari. Sai wadansu suka ce zuwar wato ai siga ne na mubalaga, masu yawai ke zartan kabari, bai ce ba masu zuwa kabari, waɗanda suke zuwa kaɗan kaɗan ba da yawa ba wannan ya halatta, amma in su je yau su je gobe ne su mata, saboda an ce wa karna fi buyuti kunna wala tabarrujuna tabarrujin, yanzu in sa su fito yau su je gobe su je bibi yadda namiji zai je, to su shikenan yanzu sun karya kaidar wannan ayat ta me wa karna fi buyuti kunna, amma in yanzu ta shekara su je so dai ko so bi to wannan ya halatta. Dan ga shirya ta biya wuce wata mace a wurin kabari kuma bai hana ta ba, haka waɗansu malaman suka ce wahiya ta biki tana kuka, fa qala la ta annabi ce da ita ittaqillaha wasbiri, ki tsorata Allah subhanahu wataala ki kuma yi hakuri, ma'ana ki tsorata Allah ki daina kuka haka, ki tsorata Allah kuma ki hakuri. Fa qala sai ta ce ilaika anni, tafi ka bani wuri, haka lafazin ilaika anni yake nufi, ismul fi'il ne, wal ismu min asma'ihi ilayka wa hakaza dunaka ma alayka, kamar da Imam Malik, kamar da Malik ya fada cikin Alfiya ko Ibn Malik ya fada cikin Alfiya, ilayka an yi kai ka bani waje, fa innaka lam tusabbi musibati, ai kai ba a jarrabe ka da musiba ta ba, shi yasa kake cewa in yi hakuri dan ba danka ne ya mutu ba, haka a cikin wani hadisi ta fada karanta ta ce ba danka ne ya mutu ba, shi yasa ka fada wani. Kala ana san malibai ce wa nam ta'rifu, ita bata san annabi ne ba sallallahu alaihi wasallam, fa qila laha, ko annabi da yake tace ta faka bana wani sai ya tafi sa sallallahu alaihi wasallam, to tafiyar da annabi ya bai hana ta ziyartar kabari ba, yanzu ku ka ya hana ta kawai ittaqillaha wasbiri, ba zarta ya hana ta ba ko, ita kuma ta zo wurin kabari, shi yasa shi ne cikakken mahallin shahidin da ke cewa ya halatta mace ta ziyartar kabari amma kace yau. To sai annabi ya tafi, fa qila laha, sai aka zo aka ce da ita huwa rasulullahi, ai wanda wanda kika tsangwama kika ce baki wuri annabin Allah ne, fa akazaha mislul mauti, to sai wani tsoron ya zo mata karo na biyu wanda yake daidai da wanda ya same ta lokacin mutuwa, damuwa a karo na biyu kwatan kwatin damuwar da aka yi mata ta mutuwa kuma, don yanzu in ta damu don saboda rashin da yanzu tana damuwa kar Allah ya fushi da ita, ta bukanta annabin Allah kar kuma Allah ya fushi da ita, shine fa akazaha mislul mauti, fa atat baba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, sai ta zo kofar gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam, falam tajid indahu bawabina, bata samu masu gadin kofa ba. To shine malamai suka ce meye ake nufi bata samu masu gadin kofa ba, sai suka ce a'a, tunda shi shugaba ne, ita a dabi'ar sa duk wanda yake shugaba a wancan lokaci a kofar gidansa sai an samu masu gadi, to tunda annabi shine shugaban shugabanni ya kamata a gidansa a samu mai, a samu masu gadi suna gadin kofa, sai san maka da so kafin ka shiga. to yadda take tsammanin za ta samu sai ta zo ba ta samu ba shine falam ta jira inda huwa wabina yani ala hasabi zanniha ita ta yi tsammanin za ta samu masu dadi da barori to sai ba ta samu kowa ba a kofar gida fa qala sai ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah inni lam a'rifka wallahi ban gane ka bane inni lam a'rifka ban gane ka ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ce da ita inna sabara inda sadimatul ula inda awwalis sadimati inna sabara inda awwalis sadimati kun san a watar waye inna masabaru inda sadimatul ula ita tafi shahara ko ita muka fiji to ne ce inna sabara sanin da shi hakuri ana yin sa ne inda awwalis sadimati lokacin farkon saukar musiba shine as-sadma asalin sadma a larabci shine ka dauki wani abu mai tsandauri kamar dutse da dutse wanda idan ka hada maka gauta tana tashi ko ka dauki karfe da karfe ka buga to wannan shine ake kira mai sadma daga nan kuma aka dauki sunan mai Saddam sadma kenan wato duk inda kake Saddam a larabci idan ka duba samu wato mai taran hadari ya kai masa salo wani ne yake inda sabara inda awwal sadmati a farkon lokacin da musiba ta faru lokacin mutum ke yin hakuri a wata riwayar inna masabaru inda sadmati al-ula sanin da hakuri ana yin sa yayin musibar farko ba wai sai in musiba ta dade har an kwana biyu ba sannan mutum ya huce to sai aka ce yanzu wannan magana ta annabi tana da dangantaka da me da halinka ko da halinsa kaga da ita dai ranta ya baci ta zo tana kuka yanzu wannan kukan da take lokacin mutuwar ne ko bayan mutuwar da wani lokaci har ma bayan an zo an binne shi tunda wurin kabarin ta zo amma kuma tana kuka to shine wadanda suka ce annabi na shiryar da ita kamata a ce kin yi hakuri tun a karan farko tun da dumudumin musibar amma yanzu ma idan aka ce ki yi hakuri kuma wannan wani abu ne daban hakurin da ya fi kowanne ladar shi ne a karan farko yanzu wannan na hana ki ne dai kawai don karo na biyu ba amma wancan hakurin na farko ce shi kaga kenan wannan na alaka da halin da suke ci wadanda suka ce a hadisin yana alaka da halinsa ai idan zan ba shi hakuri don ta bakanta masa rai ko yanzu take yi hakura sai ya ba ta labari yo ai tun da kika yi abin a nan gurin na hakura kafin umbar wajen ba sai kin zo kin ba wani hakuri ba har gida kowanne na iya daukan biyun yana ihtimalin wannan yana ihtimalin wannan kuma kowanne akwai malaman da suka wada dan suka ce yana alaka ne da halinta kamata yake hakuri tun a karan farko dan hakuri lokacin dumudumin musiba shine ake ba da lada fiye da hakuri na baya da yayi baya wannan hadisi Imam al-Bukhari ne ya rawaito shi da Imam Muslim da Baihaqi wa siyaqu lahu kuma jerin hadisin na Imam al-Baihaqi ne والصبر على وفاة الاولاد له اجر عظيم idan mutun ya hakuri sakamakon mutuwar ayya yana wannan hakurin yana da lada mai girman gaske wa qad jaa fi zalika ahadith kathiratun adhkuru ba'daha hadisi masu yawa sun zo amma zan ambata ma ta dan daga cikin su awwalan na farko hadisin dake cewa la yamutu li ahadin min almuslimina salatatun min alwaladi ba'da yanda za a yi mutum uku ko ƴaƴa uku daga cikin ƴaƴan mutum musulmi su mutu fatamassahun naru kuma ya kasance wuta ta shafi wannan mutumin illa tahillatul qasami sai gurgurdan yadda za a warware rantsuwa ma'ana duk wanda ƴaƴa uku suka mutu nashi zuwa abin da ya saba ya kuma ya hakuri ya jure bai yi abin da aka haramta masa ba to wannan sakamakon sa shine ba zai shiga wuta ba har sai dai gurgurdan warware rantsuwa to shine menene gurgurdan warware rantsuwa to shine aka ce akallu ma yadkhulu fil nar mafi karancin shiga ko ya ne an warware rantsuwa kamar yanzu kai mun kai alƙawari kace wallahi tallahi gobe idan ka zo gida na zan ba ka kyauta wallahi tallahi gobe idan ka zo gida na zan ba ka kyauta ita ya zo ganin kai kana cikin manyan yan kasuwa ya dauka wani abin kirki za ka baki ita kuma kyauta kashi kashi ce akwai ta kololo akwai ta tsaka tsakiya akwai kuma jaririn ki to kiya tsammanin ta ko ta kololo ko ta tsaka tsakiya ya nuko gari yazo da sassa tun daga birgida zo kofar gidanka sai ka dauki naira 20 ka bashi kaga da kyar ka bashi kudin motar komawa kenan yanzu da komawa bai samu ba amma wannan ba kawo wani rantsuwar ka bai za ka gabara kanka ka daga ka fita daga cikin rantsuwa ko menene ka bayar wanda ne karɓi sunan kyauta ka fita daga cikin rantsuwa tunda ba sai kai babbar kyauta ba kyauta sai ya talakin ka wallahi tallahi gobe zan baka kyauta ko naira sai ka bashi ka fita daga cikin rantsuwa ta duk wanda laka sai kyauta wannan Allah sanya alheri kawo wani rantsuwar ka wallahi ba wani kafara kanka dai kawai dai za a fuskanci rikin kyautawa mutum na tsammanin ka fi karfin ka kuma ka zauna da haka sai aka ce ta hillatul qasmi a nan gurin gurgudan abin da rantsuwa ke walwala da shine kawai mutum zai iya shiga cikin sa to shine malamai suka yi ta magana menene ta hillatul qasmi to shine waɗansu suka kawo abin nan shine na sirkin albani tulo maganar imam al-bagawi idan kuka duba da ka sai ce qala al-imam al-bagawi fi sharhi sunna imam al-bagawi ya faɗa cikin littafin sa na sharhi sunna yace me Allah ke nufi da me ake nufi cikin wannan hadisi da aka ce mutum ba zai shiga wuta ba sai gurgudan walwala rantsuwa yace yuridu yana nufin illa qadara ma yudiru Allahu qasamahu fihi sai gurgudan yadda Allah zai walwala rantsuwarsa menene rantsuwar da yayi wa huwa qawluhu azza wa jalla shine fadin Allah ta'ala da yace wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wa in minkum ba wani cikin ku illa wariduha fa sai ya shige ta ita wa ita jahannama ita wuta ba wani cikin ku ba sai ya shige ta kana ala rabbika wannan ya kasance a wurin ubangijinka hatman abu ne wanda yake tabbas maqdiyan zartacce ya za a kinan kowa sai ya shiga to kina aka ce wannan shigar sai yaya sai aka ce saboda kowa zai fita kan sirradi kuma yana mai yana wata gada ce karkashin ta wata jahannama yanzu ba za ka samu shiga aljanna ba sai ka fita kan sirradi idan har ka fita kan sirradi wanda ke tabbatar shi wata jahannama ne to ai kamar mutum ya bi ta kan da